Jama'a, sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Darul da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum. Yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Safilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini ko ko Juma'a 5 ga watan Yuli. Ba labaran duniya, za a ji fashin baki kan zagayowar ranar samun yancin kan Amurka a wannan karan. Madan Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi, Daula Salim kuma ta biyo da sharhin jaridun Amurka. Sannan muna tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya janyo jama'a da yammacin jiya Alhamis a birnin Washington DC, wurin shagulgula da kallon abin da ya kira nune-nunen kayayyakin alfahari na farko a tarihin Amurka don murnar zagayowar ranar samun yancin kan Amurka. A yayin da bisa al'adun shugabannin Amurka kan koma gefe guda su kalli yadda Amurka suke shagulgulan zagayowar ranar samun yancin, wannan karam Trump ne da kansa ya jagoranci bukukuwar ranar, ya shigar fannin shawagin jiragen yaƙi da waƙoƙin nuna kishin ƙasa da jerin gwanon tankokin yaƙi a cikin wannan bikin. Baya ga wani dogon jawabi da ya yi a dandalin tunawa da shugaba Lincoln, inda ya fi taɓo tarihin Amurka na tsawon shekaru 243 duk kuwa da rashin kyawun yanayi, ya bayyana tarihin Amurka da zancen wata babbar ƙasa ta mutanen da suka ɗau matuƙar kasada saboda ɗaukaka abin da suka yi imani da shi shine daidai kuma shine gaskiya. 'Yan sanda a yankin Gibraltar, mallakin ƙasar Birtaniya, sun kama wani tankin mai mallakin ƙasar Iran wanda ake kyauta zaton yana ɗauke da ɗanyen mai daga ƙasar Siriya, wanda hakan ya sa matakunkumin tarayyar Turai ta ƙaƙaba mata. Wannan ne karan farko da wata ƙasa ta tarayyar Turai ta ɗau wani mashahurin mataki ga ganin cewa an kiyaye takunkumin. Hukumomin Gibraltar tare da taimakon sojojin ruwan Birtaniya sun kama jirgin ruwan mai na Gres 1 da safiyar jiya Alhamis a wani sashi na tekun Bahar Rum, inda Birtaniya da Spain kowace ke ikirarin nata ne. A cewar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya, barin wutar da aka yi da daren ranar Talata da ta gabata a Tripoli, babban birnin ƙasar Libya, wanda ya sanadin mutuwar mutane 44, wasu rahotanni ma na cewa mutane 55 ne suka mutu, sama da mutane 130 kuma suka ji rauni, na iya zama wani babban laifi na yaƙi. A wajen wata cibiyar tsare mutane da ke wajen babban birnin Tripoli a ranar Laraba, waɗanda suka tsira da ransu sun ga yadda masu bincike suka tona gine-gine da suka rushe yayin da suka kwashe tsawon lokaci a wajen Mu zaman lafiya kawai muke so, a cewar wata 'yar Somalia wacce ta faki a ƙarƙashin wata bishiya yayin da jami'ai ke neman gawarwaki har zuwa rana. Matar ta ƙarar cewa daga Somalia muka je Yemen, daga nan muka je Sudan, sannan muka zo nan, inda anan din ma ba bambanci da Somalia. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya tabbatar da cewa jirgi mai tafiya ƙarƙashin ruwa na soji wanda ya kama da wuta har mutane 14 da ke ciki suka mutu na aiki ne da ƙarfin nukiliya. To, amma ya ce bai lalace ba sosai. Putin ya yi magana ne da manema labarai game da gobarar da ta tashi ranar Litinin a jirgin na ƙarƙashin ruwa a fadar Kremlin jiya Alhamis, a cewar wata takardar da gwamnatin ƙasar Rasha ta fitar, yayin da ministan tsaron ƙasar ya tabbatar da hakan. Ministan tsaron Sergey Shoigu ya ce an rufe ɓangaren kuma an janye ma'aikata daga wajen. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta afka a kudancin jihar California da safe jiya Alhamis, inda ta girgiza mazauna yankin tare da haddasa gobara da yawa da kuma haifar da ɓarna a garin Ridgecrest da ke da tarzar kilomita 180 daga arewa maso gabashin birnin Los Angeles. Ana kuma ci gaba da fuskantar wasu barbaɗin girgizar ƙasan. Dabban mutane sun rasa wutar lantarki a kusa da inda girgizar kasar ta fi karfi, bayan da ta fara da misalin karfe 10:30 a wannan yankin, kuma wani gida ya kone kurmus. Shugaban yan kwana-kwana na karamar hukumar Kan, David Witt, ya faɗa mani ma labarai cewa mun samu mutanen da suka ji rauni da yawa, kuma an samu gidaje biyu sun kama da wuta, haka kuma mun samu wata karamar wutar daji. Falwayoyin wuta sun fadi, sai kuma fashewar iskar gas da aka samu, dukkaninsu a kan same su ne bayan an samu babbar girgizar ƙasa. Daga ƙarshe, bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu, wasu uku sun tsira da ransu lokacin da jirgin ruwansu ya nutse kwanaki biyu da suka gabata a gabar tekun Tunisia a cewar dogarawan teku. Jirgin ya nutse ne a tekun Mediterania kwanaki biyu da suka gabata, yan sauyi bayan da suka taso daga garin Zuwara na kasar Libya. Wani masunci ne ya gano mutanen hudu kan wasu katakai a kan ruwa, ya kuma shaidawa hukumomi. Ɗaya daga cikin mutane hudun da suka tsira daga bisani ya rasa a asibiti. Kungiyar agaji ta Red Cross ta ce jirgin yana ɗauke da mutane masu yawan gaske ne. Ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira ya ce ruwan ne ya fara cin jirgin, yayin da bakin hauren suke iya ganin haske a bakin gabar ruwa. Kiran waya na gaggawa domin neman taimako bai samu nasara ba, saboda wanda ya kira ya kasa faɗa wa ma'aikatan ceto inda jirgin nasu yake.
Sarki lokacin gumul aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji, jiya Alhamis Amurkawa suka yi bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancinsu. Ganin yadda a karon farko aka shigo da babin nune-nunen kayan alfaharin Amurka, ciki har da makaman yaƙi. Na tuntuɓi wata mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da ke da zama a California mai suna Malama Helen Baƙo, don jin ra'ayinta game da shigo da babin na nune-nunen kayan alfaharin Amurka irin su makaman yaƙi. Sai ta ce,
zan yabi shugaban kasa bisa ga speech da ya bayar, kamar yana tunashe da mutane da tarihi, don yawancin kayoyin sojoji da aka fitar da su yana ba da tarihin a wannan jirgi an yi amfani da shi a wannan lokacin yaki. To ka gani ya ba da tarihin wayannan abubuwa, watakila matasa wayanda ba su san tarihin su, ba su san abin da ya faru ba, wannan zai kayatar musu, zai sa su koyi wani abu. Amma sauran mutane kuma suna da ra'ayin cewa kai ba taba sa sojoji a cikin celebration na independence ba, wannan shugaban kasa yana so ya kawo wani damuwa ne. To me yasa za a bata kudi don a halin da muke ciki ba san ko nawa ne America ta kashe ba game da wannan kayan sojoji da aka yi ta nunawa yau, ba sai to mutane sun damu to da irin kudi ne aka kashe.
To amma Malama Helen, ganin yadda Amurka ke kashe kudade tsababa a abin da ya shafi wasu kasashe ba ma nata ba, shin kina ganin dan Amurka ta yi wannan buki ta hada da kayan soja an dan kashe kudi duk da yake ba a san nawa bane, kina ganin abin zai shafi kamar wani abu na arzikin Amurka?
To in an gwada Amurka da wasu kasashe, gaskiya kam ban ce abin nan kudaden da za su kashe zai zo ya zama wani damuwa sosai ba bisa ga arzikin Amerika. To amma damuwar mutane shi ne me yasa za a yi amfani da sojoji a nuna kayayyakin equipment na sojoji da Amerika ke da shi, wasu mutane ba su yarda ba, kan san wani abu
kuwa da ra'ayin shi. To amma Malama Helen, wasu na cewa akan yi a wasu kasashe kamar su Faransa da sauran kasashe na yammacin duniya, sannan kuma kamar yadda bayanin ya zo saɓani yadda ake tunanin shugaba Trump zai amfani da wannan biki wajen wato fifita abin da ya shafe shi kamar siyasarsa da sauransu, an ce bai ambaci komai ba da ishafi yakin neman zaɓe ko wani abu na siyasa, bai ma cacciki ko ƴan adawa ba, ƴan demokrat da sauransu, sai ta taɓo batutuwan da suka shafi haɗin kan Amurka. Don haka kina ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da haɗin kan ƙasa da son ƴan ƙasa su ƙaunaci ƙasarsu, saɓani yadda da ake tsoron watakila abin zai kawo rarrabuwar kawunan ƴan Amurka?
To wasu masu ra'ayi suna ce ko da shike shi bai yi zancen wani siyasa yanzu ba, a jira a gani lokacin da ya fita campaign. Kasan shi shugaban kasa ya saba da cewa lokacin inauguration din shi ya ce mutane millions and millions sun taru a inauguration din shi ko?
Lallai.
To masu faɗi cewa ai a jira lokacin campaign zai amfani da wannan celebration da aka yi. Ka duba mutane da yawa sun fito.
Sosai kuwa.
Mutane da yawa sun fito.
Sabani yadda da ake tsammanin ba za a fito ba duk da an yi ɗanyen ruwa amma mutane ga mutane ko ta ina.
Da dama. Sosai a gani na gan fitowa mutane sun fi lokacin da suka fita inauguration.
Ai abin ya bada mamaki.
Sosai sosai. To wayansu sun ce kila zai amfani da shi lokacin campaign ne ba yanzu ba. Mu dai za mu zuma mishi ido mu gani ko zai amfani da wannan celebration da ya yi da san sha'anin shugaban kasa.
Amma dai ma'ana ganin yadda mutane suka yi ta fitowa saɓanin yadda da ake tsoron ba za su fito ba, kina ganin wannan abun zai kawo haɗin kan Amurkawa koko zai ci gaba da rarraba kawunan Amurkawa wannan bikin?
Tambayar da za ka yi shi ne su waye ne ne suka fito. Supporters ɗin shi ne ko dukkan mutane ne suka fito a wannan celebration? Idan dukkan mutane ne suka fito, ni ban gaskiya ban sani ba ko su waye ne ne suka fito. Idan dukkan mutane ne suka fito, lalle an samu goyon baya. Na san cewa akwai mutane da dama da suke goyon bayan shi. To muna fata dukkan mutane ne sun fito za a iya samun haɗin kai a abin da ya faru yanzu. Ban sani ba.
Malama Helen Bako wata mai sharhi kan al'amarin yau da kullun a nan Amurka kenan game da batun zagayewar ranar samun yancin kan Amurka. To kafin mu ci gaba ga Muhammad Wardi. Lallai Allah ya ji ƙan Muhammad Wardi. Yanzu kan ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a daidai wannan lokacin. Shirin kallabi na wannan makon ya sake samun bakuncin Dr. Aishatu Yushowa Armayau, ƙwararriyar likita a fannin masu larurar kwakwalwa, wadda na taɓa yin hira da ita a kwanakin baya. A wata ziyara da ta kawo mana a nan murya Amurka, na sake yin hira da ita akan wani taron likitoci da ta halarta a cikin wannan satin a nan birnin Washington DC. Da farko ta bayyana mana makasudin wannan taron.
Nazo birnin Washington DC, nazo wani taro da aka yi na likitocin Najeriya waɗanda suke Amerika, wanda suka yi shekara 25 sun haɗa ƙungiya tasu, kuma a bana ƙungiya ta yi shekara 25
da kafata.
To shine suka gayyace ni a cikin shekarar da ta wuce, kaman kusancin ƙarshen shekara, suka aika min takarda, suka ce suna so in zo in musu magana akan matsalolin da ake samu a wurin mutanen da suke gudun hijira, wanda aka aje su, saboda mutanen suna da matsalolin damuwa da kuma abubuwan
yanayin firgita haka.
Yawa, to suna da irin wannan matsalolin, to amma ba a cika bincike akan irin wannan abubuwan ba a Najeriya. To ni kuma sai Allah ya sa na yi irin wannan binciken, to shine suka ce in zo in gaya musu wani irin matsaloli ne waɗannan mutane suke samu. Shi ne to abin da ya kawo ni Washington kenan.
To a taron da kuka yi, kamar waɗanne irin matsaloli ne kika gabatar masu da su wanda 'yan gudun hijirar suke fuskanta a Najeriya?
Yawa, to ni binciken da nayi, maimakon binciken da ake bada takardu a basu su cika, ni sai nayi irin wanda za a tara su gaya muku abin da yake damun su, makasudin abubuwan da ke damun su. To sai da nayi bincike akan menene abubuwan da ke damun su na kwakwalwa, me gwamnati take yi tana taimaka musu a irin waɗannan abubuwan, daga ina suke samun taimako na waɗannan matsaloli da su suke samu. Sannan sun ma san cewa abubuwan nan da ke damun su, sun ma san cewa akwai yanda za su yi su samu likitoci ko kuma ma'aikatan lafiya su taimaka musu, don wasu su basu ma san cewa wai za a iya taimaka musu a irin wannan fannin ba, tunda ba abin da aka saba yi bane. Abubuwan da aka saba yi, kayan abinci ne ake kai musu da su kayan sutura da sauransu. To kuma bayan da za a ce mutum da ya shiga irin wannan yanayi, a ce an tara su a wuri daya inda ba gidanka ba inda ka sani bane ba, sannan a ce an tara ku wurin 5,000-6,000, sannan a ce ba wanda ya tunanin cewa akwai wani abu da zai iya samu, akwai wani motsuwar kai da zai iya samuwa da su. To ko kayan abincin aka kawo musu da magungunan, ba su iya cin abincin, ba su iya saka suturun, tunda kwakwalwar su ta riga ta taɓa, hankalin su kuma ba a kwance yake ba. Saboda haka da na yi bincike sai na gane cewa yawancinsu suna samun firgita, suna samun kaman bakin ciki, suna cikin bakin ciki, ba su iya bacci, saboda in sun kwanta suna mafarke-mafarke, masu ban tsoro na abubuwan da ya faru da su. Sukan ga abubuwan da ya faru daga baya ba ma a cikin bacci ba, suna zaune haka nan kawai suna ganin kaman abubuwan yana ƙara faruwa da su. Yara da manya sun shiga hanyar shaye-shaye, saboda in suka yi wannan shaye-shayen, saboda su manta da abubuwan da ke samun su. To duk wannan abubuwan ba wanda ya ba a kula ma da ma wannan ba, in sun samu irin wannan matsalolin kuma suka ce mana di yawanci sai dai 'yan uwansu su taimaka musu, ko kuma malaman addini da yake akwai su da yawa a wurin, akwai malaman Krista, akwai malaman Musulmai wanda suke zuwa suna musu wa'azi. Sannan kuma sukan samu kuma taimako daga kungiyar Red Cross
na ta agaji
to kusan ita kadai ce wadda ma kusan ko ina suke wurin suna taimaka musu. Suka ce mu gwamnati tana taimaka musu ta fannin tsaro. Amma di yawancin malaman asibiti da ke zuwa wurin ba malaman asibitin kwakwalwa ba ne ba. Di yawanci dai masu zuwa a duba hawan jini, a duba masu zawo, yara masu zawo da dai sauransu haka. To kusan abubuwan da na samu kenan. Sannan kuma na ce musu to ya suke ganin gwamnati za ta iya taimaka musu. Sai suka ce to mafi yawansu sun ce su ba su ma san zaman da suke yi a inda aka aje su. Dan ba gidansu bane ba. Wasu suka ce da mazajensu da ƴaƴansu duk suna wurin gaba daya, amma ba su da damar ganin mazajensu, ba su da damar kula da ƴaƴansu, saboda akwai fannin maza daban, akwai fannin mata daban.
An raba su,
za a ba su abincin da ba su so su ci, wurin kwanciyar ma bai ishe su ba. Sun ce sun fi ƙarfin wurin, saboda haka su abin da suke roƙon gwamnati ta musu shine a gina musu gidajensu su koma gidajensu, amma su zama a wannan wurin ba sa son shi, saboda shi ma kanshi zaman wurin yana ƙara saka musu tashin hankali.
Tumasun raro lokaci ya daga mana hannu, don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar baƙuwar tamu Dr. Aisha Tiyusha O'ar Mayau da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga Daula Salim da shiri na gaba.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar Texas Daily, inda aka rubuta labari cewa a cikin wannan makon ne aka fitar da wani hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyi da ake ajiye bakin haure a jihar Texas ke ciki. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yawancin bakin hauren suna cikin hali mai kyau, suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka baro. Shugaba Donald Trump ya bayyana a shafinsa na Twitter cewa idan har bakin hauren da suke shigowa ba bisa ka'ida ba, ba sa farin cikin cikin halin da suke a wuraren da aka gina musu ko kuma cibiyoyin da ake ajiye su. Kawai a faɗa masu da su koma inda suka fito domin a magance wannan matsala baki ɗaya. Trump ya ɗaura alhakin matsalolin da ake samu akan abin da ya kira da dokar shige da fice mara kyau ta 'yan Democrats. Ya kuma ƙara da cewa masu tsaron iyaka Amurka suna yin aiki mai kyau ba tare da ya ambaci zargin da ake wasu ma'aikatan da ake cewa suna nuna wariyar launin fata. Yanzu bari mu leƙa jaridar Express ta Maryland, inda aka ce a ranar Laraba ne ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sauya ra'ayinta kan ko za a buga takardun ƙidaya na shekarar 2020 ba tare da tambayar ɗan ƙasa ba. Bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya aika da saƙon Twitter da ke cewa gwamnati za ta yi iya ƙoƙarin saka tambayar ƙidayar da ake yi a duk shekaru goma. A yammacin Laraba ne a wani taro ta waya, alkali George Hazel na gundumar jihar Maryland ya nemi lauyoyin ma'aikatar shari'a su bayyana masa yadda za su yi da saƙon Twitter da shugaban ƙasa ya fitar akan cewa za su ci gaba da saka tambayar kwana guda bayan da gwamnati ta sanar da cewa ba za ta saka tambayar ɗan ƙasa ba a takardun ƙidayar shekarar 2020. Yanzu kuma sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labari cewa a jiya Alhamis ne Amurka ta yi bikin zagayewar ranar samun 'yancinta a lokacin da aka yi wasan harba wuta a sama da dare da ake kira da fireworks a Turanci. Iyalai da abokan arziki kuma sun tattaru don bikin ranar a faɗin ƙasar. Bayan haka shugaba Donald Trump ya yi jawabi ga al'ummar ƙasar. Bukukuwar ranar 4 ga watan Yuli na tunawa ne da lokacin da Amurka ta ayyana samun 'yancin kai daga Ingila a shekarar 1776 a babban birnin kasar, wato birnin Washington. Bikin ranar ya janyo dubban mutane zuwa wurin da ake kira National Mall a birnin. A wannan shekarar shugaba Trump ya yi jawabi kan matakalar Benin Lincoln Memorial, inda ya yi bayani ya nuna mahimmancin ƙarfin ikon sojin kasar. Sharhin jaridin Amurka kuka saurara na wannan makon. Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Agai Sheki, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Ali Rafkana Gashuwa, babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau ina kira ga gwamnonin jihohin Najeriya da shugaban kasa zuwa Allah da Annabi ya taimaka wa manoma masu ƙananan ƙarfi da taki kuma kan farashi mai sauƙi, saboda su ma za a samu a ci gaba a Najeriya, kuma yadda za a samu a yi noman. Da fatan gwamnoni da shugaban kasa da masu hannu da shuri da masu da ruwa da tsaki akan al'amarin taki su yi wa talakawa adalci.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Sunana Alhaji Musa Amerikan su yake da Najeriya na zan gari yana kamfara kunan Najeriya musamman na arewa ku zauna da malamunku masu ra'ayi. A yi wa'azi a kowane sani kuma ga gwamnoni, domin su gwamnoni sun ke sa doka abu dole, amma malama duk wani abu da sun ka yi a tsawaya a doka saboda su za su yi kankawa. Amma ku za a ba ɗauki kwancinku nan ba za a ɗauki kwancinku saboda ana tsoron hukuma. Don Allah mai sai da yi a ƙauyuka a cikin birni ko shuwaye a kama shi a yi shekuncin da ya dace da shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Alhaji Audu Mugora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ina so na yi kira ga 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da masu kashe al'umma ba su ji ba ba su gani ba, musamman a jihohin Zamfara, Kaduna, Katsina da Maiduguri. To masu aikata wannan abubuwa, ku ji tsoron haɗuwarku da Allah.
To yanzu kuma ga Safiul Hashim Gumal da labarin duniya amma fa a taƙaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya janyo jama'a da yammacin jiya Alhamis a birnin Washington DC wurin shagulgulan kallon abin da ya kira nuna-nunan kayayyakin alfahari na farkon tarihin Amurka da murnar zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka. 'Yan sanda a yankin Gibraltar mallakin ƙasar Birtaniya sun kama wani tankin mai mallakin ƙasar Iran wanda ake kyauta da tan yana ɗauke da ɗanyen mai daga ƙasar Siriya, wanda hakan ya sa a mata hukumar da tarayyar Turai ta ƙaba mata. Wannan ne karan farko da wata ƙasa ta tarayyar Turai ta ɗau wani mashahurin mataki na ganin cewa an kiyaye takunkumin. A cewar wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya, barin wutar da aka yi a daren ranar Talata da ta gabata a Tripoli, babban birnin ƙasar Libya, wanda ya sanadin mutuwar mutum 44, wasu rahotanni na cewa mutane 55 ne suka mutu, sama da mutane 130 kuma suka ji rauni, na iya zama wani babban laifi na yaƙi.
To Allah shi kiyaye, nan kuma muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Safilu Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya.